وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu albarka barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid littafi wallafar al-sheikh al-allama muhammad ibn abdul wahhab at-tamimi alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na tunawa da malamin mu na da'awar sunna al-sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan bakin tashar Yankari a nan cikin garin Azare karamar hukumar Katakun jihar Bauchi Nigeria yau da yaddar Allah madaukakin sarki muna 6 ga watan Safar watan 2 lissafin hijira shekara 1447 wanda kuma ya zo daidai da 31 ga watan July watan 7 miladi haihuwa Nabi Isa alaihi salam shekara 2025 da yaddar Allah madaukakin sarki zai za mu dora a cikin babin da muka fara karantawa wanda malan ya kawo shi da fadin Allah madaukakin sarki hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir karkashin wannan babi mun karanta hadisin Abu Hurairah wanda malan ya kawo shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin idan Allah ya hukunta wani al'amari a sama a wajensa mala'iku suna buga fifikensu suna masu kaskantar da kai zuwa ga zancen Allah madaukakin sarki wato yadda suke jin amon wato sautin kamar wata kasha ce ko sarka da ainihin wato ta fadi akan dutse mai santsi kuma wannan zance yana ratsa su har yakan kai ga sukan wato kiduma sukan kiduma kuma susuma bayan Allah madaukakin sarki ya yaye musu wannan kiduma ko wannan suma sai su dora tambaya cewa me ubangijin ku yace sai su tambayi mala'ika jibrilu kamar yadda hadisi na gaba zai fayyace mana mai ubangiji yace sai mala'ika jibrilu yace ubangiji ya faɗi gaskiya kuma shi Allah madaukaki ne kuma mai girma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa a irin wannan yanayi ne sai aljanu daga nan kasa sai su yi jeren giya su yi dorin doriyo wani bisa wani har na ƙarshen su ya kai ga zuwa ga sammai yana mai kokarin sato jin abinda Allah ke hukuntawa na sako ta kaddara sakon kaddara da yake ba wa mala'ikunsa idan wannan mai sataji ya samu nasarar satan wani abu sai ya mika wa na kasansa shima ya mika wa na kasansa shima ya mika wa na kasansa Allah madaukakin sarki yakan hukunta tauraro mai tartatsun wuta don ya rushe wannan jeren giya dorin doriyo na aljanu wannan tauraro yakan riski mai dauke da wannan sako ya rushe hadda shi gabanin sakon ya zarto zuwa kasa wani sa'ili kuma sakon saboda su ma aljanu masu gaggawa ne cikin kudurar da Allah ya musu sakon yakan iso kasa gabanin tauraron ya iso wanda ke dauke da sakon har ya zo wannan mai wanda ya samu sako na karshe ya tafi ya je ya kai wa boka har boka ya zo yana iya bada labarin wani abu da zai faru kuma sai aga ya faru kamar wato kiftawa da bismillah amma tare da haka idan ya samu wannan sako na gaskiya guda daya sai ya gwama shi da ƙarya 100 daga wajensa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa so sai a wayi gari mutanen gari sai su rudu da wannan boka musamman idan sun ga abin da ya faɗa ya faru sai su rika wato jajantawa ko shelantawa junansu a'a dama boka wane rana kaza da kaza bai ce kaza da kaza zai faru ba ba ya faɗa ba gashi kuwa ya faru kamar hasken asubahi to wannan sai ya ƙara zama yaudara ga wabiya bokaye mun karanta wannan hadisi a cikin wannan babi wanda ya kunshi karantar da mu girman Allah madaukakin sarki kamar yadda na yi bayani a karatun da ya gabata cewa wannan babi malam ya kulla shi ne a bayan ya biyo bayan wancan babi da ya gabata wanda wancan babi ya karantar da mu gazawar wanda ba Allah ba gazawa da gajiyawa na duk wani wanda ba Allah ba yanzu wannan babin kuma yana nuna mana girman Allah da girman masarautarsa da kuma girman kaddararsa da hukuncinsa da yanda mala'iku suke ganin girman Allah suke girmama Allah da yanda mala'iku wato ba su da ta cewa a cikin lamarin Ubangiji subhanahu wataala duk girman halittar su duk yadda Allah madaukakin sarki ya karrama su duk tsananin biyayyarsu da bautar su amma suna cike da tsoron Allah madaukakin sarki saboda su sun san Allah sun san girman Allah sanin girman Allah ɗaya ne daga cikin manya-manyan rukunai da suke samarwa mutum tauhidi na gaskiya tauhidi na hakika wanda bai san girman Allah ba ba zai iya tsaye da tauhidi ba shi yasa wannan littafin ya zama yana daga cikin darussa masu muhimmanci a cikinsa shine karantar da mutane girman Allah da yawa daga cikin masu yin shirka rashin sanin girman Allah ne yasa suke fadawa cikin al'amari na shirka amma inda sun san girman Allah madaukakin sarki dama ba za su iya kamanta shi da wani ba domin sanin girmansa zai karantar da su cewa duk wani wanda ba shi ba bai isa ba duk wani wanda ba shi ba gajiyayye ne kasashe ne ba zai iya ba bai cancanta ba to amma wanda bai san Allah ba bai san girman Allah ba to shikenan zai iya makala allantaka ga duk wanda ya ga dama ko a halin da duk ya samu kansa zai iya yadda da allantakar kowa shi yasa malam ya kawo wannan babi domin zai taimaka maka wajen riko da tauhidi ka duba mala'ikun nan waɗanda Allah madaukakin sarki ya yabi biyayyarsu da da'asu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun bayi ne Allah ya ce masu alfarma kuma ba sa riga Allah faɗan abu ba sa riga Allah magana kuma da umarninsa suke aiki wajen magana ba sa shigege wajen aiki suna jira sai an umarce su sun san matsayi irin wanda Allah madaukakin sarki ya sanya amin ɗinsu dalilin amsawa istighfarinsu dalili na gafarar duk wanda suka yi masa istighfari Allah madaukakin sarki ya yarda da su ya aminta da su ya wakilta su ya sanya su wakilansa a ban ƙasa dukkan wata gudanarwa ta Ubangiji subhanahu wataala mala'iku Allah madaukakin sarki nada wakilci suke gudanarwa mala'iku yake aiko da wahayi shine mala'ika Jibrilu mala'iku ya danka wa al'amarin hadari da ruwan sama mala'iku Allah ya danka wa al'amarin tsirrai da shuke-shuke mala'iku Allah ya danka wa al'amarin kula da duwatsu da kuma motsin ƙasa mala'iku Allah ya danka wa kula da bayinsa da kare su daga dukkan abin da zai cutar da su. Mala'iku Allah ya sanya masu kula da ɗaiɗaikun halittunsa wajen rubuta ayyukansu na alkhairi da ayyukansu na sharri. Mala'iku Allah ya sanya waɗanda suke bibiyan ibadun bayinsa lokacin kowace sallah. Mala'iku Allah ya sanya waɗanda suke zuwa ɗaukar rai ga dukkan wanda zai mutu, ba tare da la'akari da cewa yanzu ana mutuwa a azare kuma a daidai wannan lokacin ana mutuwa a Kano, a daidai wannan lokacin ana mutuwa a Holland, ana mutuwa a Moscow, ana mutuwa a ƙasashe ko garuruwa daban-daban, ƙauyuka da manya-manyan garuruwa. A daidai wannan lokacin mala'iku duka Allah yake sa wannan aikin, kuma kasancewar masu mutuwa sun yawaita a gurare daban-daban, hakan bai gajiyar da aikin mala'iku ba, bai sa aiki ya caɓe musu ba. Tare da haka waɗannan mala'iku Allah maɗaukakin sarki ya dankara su a sama, dankara wadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sama ta ƙara, kuma dama ya kamata a ce ta ƙara, domin ba wani gurbi na ajiye yatsa face akwai mala'ika a wannan gurbin daga cikin mala'ikan Allah yana sujjada ko yana ruku'u tunda aka halicce shi har zuwa tashin alkiyama. Waɗannan aikinsu kenan, mai ruku'u yana ruku'u tunda aka halicce shi a ruku'u yake, mai sujuda yana sujuda tunda aka halicce shi a wannan yanayin yake, masu sauka suna shaida sallah, zallan sallah ba sauran ayyuka na bayi ba, iya sallar jam'i mala'iku 70,000 su karɓi aiki a wurin 70,000 su karɓi aiki a wajen 70,000, kuma duk wanda ya duti ɗaya baya ƙara dawowa ban ƙasa har zuwa tashin alkiyama. Mala'ikun Allah suna da yawan da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, ba fa wanda ya san yawan adadin rundunar Ubangijinka na mala'iku sai shi. Mala'ikun nan Allah ya yi su da girman halitta, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangijina ya bani izini na ba da labari game da wani mala'ika cikin mala'ikun Allah maɗauka al'arshi, ina shaida muku tsakanin fatar kunnensa da kafadarsa akwai tazarar tafiyar shekara 700. Mala'ika ɗaya daga cikin mala'iku masu ɗauke da al'arshi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na ga mala'ika Jibrilu a sararin samaniya yana da fiffike 600, kowane fiffike ɗaya ya lulluɓe sararin samaniya. Daga cikin fiffike 600, mala'iku ba sa ci, mala'iku ba sa sha, mala'iku ba sa aure, ba a cewa mala'ika namiji ne, ba a cewa mala'ika mace ne, ba su san kowane irin zance ba sai na Allah, ba su san kowane irin aiki ba sai wanda Allah ya saka su. Allah maɗaukakin sarki bai yi kangararren mala'ika ba, dukkanin mala'iku masu biyayya ne, masu da'a. Shi sa Allah ya danka amana da wakilci bisa kulawar waɗannan bayinsa mala'iku. Akwai su a sama sun dankara, sama ta ɗaya, sama ta biyu, sama ta uku, sama ta huɗu, sama ta biyar, sama ta shida, sama ta bakwai, duka akwai mala'iku sun dankara, sannan akwai su a ƙasa suna gudanar da ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya saka su. Idan Allah ya umarni a darkake al'umma tun a wancan lokaci, ruwan ɗumfana, iskar mutanen Annabi Salihu da tsawar mutanen Annabi Shu'aibu da jirkicewar duniya ta mutanen Annabi Lutu da sauran azaba kala-kala da Allah ya saukar, mala'iku yasa suke aikata wannan aiki, kuma ba wai sai sun yi tarume ba. In aka ba wa mala'ika ɗaya umarni, kiftawa da bismillah, an gama. Amma waɗannan mala'iku su ne waɗanda muka ji a karatu, idan Allah ya yi magana da mala'ika Jibrilu yana ba shi umarni na wahayi a sauka da wannan wahayi ƙasa, da zarar wannan saƙo an fara isar da shi zuwa ga Jibrilu, mala'ikun sama gaba ɗaya rudewa suke, sama jijjiga take, mala'iku kiduma suke, kuma ba sa sanin yaushe aka kammala. Sai bayan an kammala, idan sun farfado sai su tambayi mala'ika Jibrilu me Allah ya ce. Sai su tambayi mala'ika Jibrilu me Allah ya ce. Daga nan zaka gane dan adam abin tausayi ne. Kuma Al-Qur'ani yayi ishara zuwa ga haka. Ubangiji ta'ala ya ce inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ubangiji yace mun bujiro da amana, amanar tauhidi, amanar biyayya, amanar ibada, amanar gaskata mu, amanar haƙƙokin Ubangiji, amanar haƙƙokin manzanni, amanar haƙƙokin littattafan da Allah ya saukar, amanar haƙƙokin bayi a junansu da shugabanninsu, amanoni na rayuwa da alƙawurra na rayuwa. Allah madaukakin sarki yace mun banka da mun fitar a fili ba rufa-rufa, mun nuna wa sammai da kasai za ku iya ɗauka. Sammai da kasai suka ce ba za su iya ba. Sammai bakwai da girmansu, kasai bakwai da girmansu suka ce wannan jan aiki ya Ubangiji ba za mu iya ɗauka ba. Wal jibal, Allah ya ce haka duwatsu, ka dubi duwatsu, dubi dutsen shira na kusa da ku, dubi dutsen zuba, dubi dutsen kwatarkwashi, dubi duk wani dutse da ka sani a nan gida Najeriya ko a waje irin dutsen Uhudu da girman da dutse ke da shi, da ƙarfin da dutse ke da shi, da taurin da dutse ke da shi. Allah ya ce mun bujiro wa dutse amanonin nan, duwatsu ma suka ce ba za su iya ba. A kai gaba Allah ya ce wa hamala hal insanu, kenan da aka bujiro wa mutum, mutum sai ya ce zai iya, na ji na gani zai iya. Shine wannan halin da muke ciki yanzu na jarrabawar yi bari, jarrabawar yi bari. Wannan kadai idan aka barka da shi za ka san cewa kana cikin jarrabawa ba yar karama ba. Abu nawa ne aka ce ka yin ka yi shi, idan ka yi shin kuma daidai? Abu nawa ne aka ce ka bari din yayi ka bari? Allah madaukakin sarki ya ce innahu kana zaluman jahula, lalle shi mutum ya kasance mai yawan zalunci ne, mai yawan jahilci, mai yawan zalunci ne. Idan sa yake rufe, yana da babakere, yana da son zuciya, yana da kama karya, yana da keta da mugunta wanda suke sabbaba masa zalunci. Ya zalunci kansa ta hanyar saba Ubangijinsa, ya zalunci abokan rayuwa saboda son zuciyarsa. Sannan jahul, dan adam mai jahilci, kai mai yawan jahilci, ya jahilci waye Allah, ya jahilci Allah madaukakin sarki, ya jahilci girman Allah. Shi yasa bai ba wa Allah matsayin da Allah ya cancanta a bashi ba. Shi yasa bai ji tsoron Allah yadda ya kamata a ji tsoron Allah ba. Shi yasa bai tsayar da bautar Allah yadda ya kamata a bauta wa Allah ba. Bai ba wa Allah haƙƙokinsa yadda ya kamata a ce ya bayar ba. Saboda jahilcin da ke tattare da shi. Ɗan adam gafalalle ne, ɗan adam shagalalle ne, ɗan adam mai zaluntan kansa. Don haka ɗan adam ya yadda ya ɗauki wannan alƙawari, ya ɗauki wannan amana. Gashi nan yanzu ake faɗi tashi. To su waɗannan mala'iku da muke karanta su, da muke karanta su a taƙaice, saboda sanin girman Allah, yasa idan Allah ya yi magana somewa suke. Amma ɗan adam ba abin da ya dame shi sai ya sa kafa ya shure, sai ya ji ta kunnen dama ya fice ta kunnen hagu. to girman Allah mai tsarki da buwaya ya kai ga waɗannan mala'iku masu girman halitta masu wannan matsayi ba sa iya juran magana Allah idan yana yi da mala'ika Jibril zai aike shi girman Allah ya kai haka to wannan dangane da karatunmu da ya gabata wancan sati cikin hadisin Abu Hurairah kenan yau kuma za mu tashi kan hadisin Nawas ibn Sam'an radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amri takallama al wahya idan Allah madaukakin sarki ya nufi yin wahayi da wani al'amari takallama al wahya to Allah sai yayi magana da wahayi Allah sai yayi magana ta wahayi idan ku an ce magana ta wahayi ce Allah zai yi to da wani mala'ika kenan yake magana a lokacin da mala'ika Jibrilu domin shine jakadan wahayi zuwa manzanni to idan Allah yayi magana da wahayi zuwa ga mala'ika Jibrilu shi kuma zai sauka da wannan wahayi zuwa kasa akhadhatis samawati minhu rajfa sai samai su dauki girgiza samai fa Allah yayi magana sai samai su debi girgiza aw qala ra'da ko kuma yace ra'da sammai sai su dauki girgiza da rajfa da ra'da duk abu ɗaya ne yana nufin jijjiga sammai sai su jijjiga kuma ra'da shadida jijjiga mai tsanani shakin mai tsanani Allah yayi magana su kansu sammai din khaufan min Allah azza wa jalla saboda tsananin tsoron Allah madaukakin sarki in fa Allah yana gaya wa Jibril wahayi kamar yadda idan kun kiyaye Jibril ma idan yazo yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zubin wahayi a daidai wannan lokaci annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan yana kan abin hawan ba ya iya daukar sa sai ya gurfana wannan abun hawan sai ya gurfana kasa ba zai iya tsayawa ba nana Aisha radiyallahu anha tace idan tana mayafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka fara yi masa wahayi to zaunuwa da shi bai yiwa a cikin mayafi idan jikinka yana taba jikinsa to kamar shakin na lantarki yanzu za a misalta abinda suke fada ba yadda za a yi jikinka ya iya zama a jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin da Jibril yake masa magana yana isar masa da sakon maganar da ya karbo ta wahayi wanda shine wannan alquran nana Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kwaranye masa wahayi domin idan ya shiga in an shiga cikin wahayi da shi to kamar ya shiga cikin wani yanayi ne ba za a yi hira da shi ba zai bada umarni ba zai yi hani ba za kawai kamar ya shiga wani yanayi ne wanda sai an jira ya gama tace to akan kwaranye masa in an gama wahayi goshinsa yana tsatsagar da gumi ko da ana tsananin sanyi wannan fa shine zancen da Allah ya yi mala'iku suka some a sama mala'ikan da ya tafo da sakon ya kawo ƙasa zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ma yanayin ma'aiki ga yadda ya kasance da shi da sauran mutane da ke tare da shi maganar Allah magana fa kawai ba a zancen cewa Allah ya yi fushi da kai ya danke ka ana maganar Allah ya yi magana kuma ta yi maganar ma innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula
ta yi magana ce masu imani ƴan aljanna ne, kowa wannan ne saboda girman magana Allah, ba sai magana azaba ba, saboda girman Allah da girman maganarsa. Sai kai ga mala’iku a can sama sun shiga wani hali, wanda ake masa wahayi ya shiga wani hali, waɗanda suke tare da shi sun shiga wani hali. Allah ya yi magana. Jama'a ku diba yadda maganar Allah take, amma ga wanda ya san Allah. Da haka sammai sai sun girgiza. Me yasa suke girgiza? Saboda tsananin tsoron Allah. Fa idza sami'a dhalika ahlus samawati, idan na sama suka ji wannan magana ta wahayi, suwaye na sama? Mala'iku. Su'iqu, sai su some. Idan mala'iku suka ji sai su some. Wa kharru sujadan, sai su faɗi suna masu sujada. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu, sai zama farkon wanda zai fara dago kansa shine Jibrilu. Wato Jibrilu ay fa yakunu Jibrilu awwala man yarfa'u ra'sahu, sai Jibrilu ya zama farkon wanda zai dago kansa. Sai ya zama farkon wanda zai dago kansa. Kaga kenan, lokacin da suka ji magana sai suka fadi suna masu sujada, amma a cikin wani yanayi na dimuwa mai kama da suma. An gane ko? To farkon wanda zai farfado ya daga shine Jibrilu, shi kansa wanda za a aika, wanda za a aika har da shi ake faduwa. Kai Allah babban sarki, shi kansa wanda za a aika har da shi ake faduwa. Wallahi muna da tsananin bukatuwa zuwa ga sanin waye Allah. Tsakani da Allah, ƴan bid'a ba su san Allah. Muna da tsananin bukatuwa zuwa ga sanin waye Allah. Wannan fa ana maganar wahayi ne daga cikin ayyukan Allah. Wahayi nawa yake daga cikin ayyukan Allah? Ayyukan Allah fa suna da yawa. Sannan nan alaƙar Allah da duniya ma tukunna, ina ga alahira da Allah bai ba wa kowa wata sarauta ba, da Allah bai ba kowa wani makami ba. Lahira da Allah bai yarda wani yayi mulki ba. Lahira da Allah bai yarda wani yayi magana ba izininsa ba. La takallamu nafsun illa bi idnihi, ba wata rai mai yin magana sai da izininsa. Haka Allah zai yi kane kane da kiyama. Muna da tsananin bukatuwa zuwa sanin girman Allah. Idan mala’ika Jibrilu ya farfado ya tashi, fa yukallimuhu Allahu min wahayihi bima arada, sai Allah ya masa magana daga wahayinsa da abin da ya ga dama, abin da ya tsara zai yi aika da shi, saƙon da ya ga dama zai bayar. Allah baya shawara da kowa, abin da Allah ya ga dama shi yake. Allah baya shawara da kowa, baya jiran umarni a wajen kowa, baya shakkar kowa. Don haka sai ya bada umarni wa Jibrilu da saƙon da ya ga dama a sauka da shi. To ai wannan ikon na Allah shi ne yasa kaga ba a iya shiga cikin hidimarsa. In Allah ya ɗora jinya, sai addu'a, ai ta addu'a, ai ta neman magani. Ba mai faɗa, ba mai yin tsawa, ba mai kaiwa ƙara, ba mai yin fushi, ba zanga-zanga. Haka za a haƙura, ai ta lallaɓa jinyan nan, ai ta lallaɓa jinyan nan. sai ran da ya ga dama, in ya ga dama a tashi, in ya ga dama ya kashe, ko ba abin da za a yi. Ba abin da za a yi. Yanzu ka ga mutane sun yi ta shigowa masallaci ko ba ruwan sama aka sake ba, to na ruwan sa. Haka ya ga dama, in ka ga dama ka zauna, in ka ga dama ka tashi. Kai dai ka nema kanka mafita, amma ba ka da sauran wani iko cikin abin da ya ga dama din nan. Ko ka ce a bari, ko ka yi tsawa, ko ka ce ba ku yarda ba, ko ku tada hayaniya da zanga-zanga, ba abin da ya dame shi. Idan ya ga dama yi yake yi. So ba a tare Allah, ba a tare shi ya yi dare, ba a tare shi ya yi rana. Ba a tare shi wata rana take zuwa, ba a tare shi ya zub da ruwa, ba abin da ake tare shi cikin ayyukansa da ya ga dama. To haka Allah ya ce. Shin ka san Allah a haka? Ko kuma kai ma rufa-rufa ake maka? Gashi kana ganin abin amma ba a barka da hankalinka ba. Gashi kana kallo amma ba a barka da wayonka ba. Ana wasa da hankalinka. Ana shuna maka waɗansu wanda ba su mallaka ba, waɗansu wanda ba su da iko a cikin komai, wasu wanda su ma ba su wuce su yi gudu a cikin ruwan sama ba, ba su wuce su kwanta jinya ba, wasu ma sun riga sun mutu amma an bi su da bauta saboda tabin hankali. Idan Allah ya ga dama a sama ma zartar da hukunci yake. Sai wa mala’ika Jibrilu wahayin abin da ya ga dama, sun maye murru Jibrilu alal mala’ikati, sai Jibrilu kuma sai ya tafo ta kan mala’iku. Gwani na tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki yana sama, kuma saman saman sama, ba a cikin sama ba, saman sama, akwai sammai bakwai, saman sammai bakwai. Saman al’arshi da yake sama da sammai bakwai. Idan Allah ya zartar da hukunci, mala’ika Jibrilu da zai sauko da hukuncin Allah zuwa ƙasa, sai ya ratso sammai ɗin nan bakwai gaba ɗaya. Zai biyo kuma dukkan sammai suna maƙare ne da mala’iku. Ana sarauta fa sama. Yanzu ya kake gani fadar Fafaroma ko fadar sarkin Ingila, ba na ce sarauniyar Ingila ba, tunda ta mutu sarkin Ingila, ko fadar wani shugaban ƙasa, ka ga motoci baƙaƙe wuluk kamar na gidan wuta, ka ga waɗansu a tsaye ƙiƙam da bindiga, ba sa dariya, ba sa murmushi, ba sa motsi, sun bushe kamar an kafa su. Ka je wannan gidan a bincike, ka je wancan a bincike, ka je wancan a bincike. Kafin ka samu damar wucewa fa, sai ya zama tun daga yadda za ka je akwai permission. Yanzu ka je bila ka ce za ka shiga. Idan ba ka da permission daga can yadda za ka je, wallahi ba za ka je ba. Ni na gaya ma ba za ka je ba. Da ban taɓa guda ba mana. Sallar Juma'a aka hana ni zuwa masallacin Juma'a na filin, ba gun shugaban ƙasa zan je ba. Na wuce gate na farko, na je gate na farko aka ce in ka je na biyu ma ba mun bar ka a nan ma. Kuma duk gate in ka je tsanani ƙaruwa yake. Iya sallah ne ba kawai. Ya iya na gidan shugaban ƙasa ne suke sallah a wajen. Ba a shiga. Sai daga can an ce ka shigo, kowane gate sai a sanar da su cewa za ka zo. Sannan ka samu damar wucewa. A nan kuma za ka samu laushi tukus ka wuce. Balle fadar Allah. Sama ta ɗaya a cike ta kamala. Ta biyu a dankare take, ta uku haka har zuwa ta bakwai. kuma kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kowace sama a rufe take sai an kwakwasa da jagorancin Jibril suke tafiya annabi sallallahu alaihi wasallama idan Jibril ya kwakwasa sai mala'iku sun ce waye yace ni ne Jibril sai su ce kai da waye wato ko shine in abokin tafiyarsa bai da permission ba zai wuce ba za a wuce ba sai ce ni da Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai su ce masa an nada shi manzanci ne sai ce kwarai manzo ne sai su bude sai a shiga tsaro iya tsaro mala dan haka fada Allah ana sarauta ana sarauta a fada Allah so in ka ji sarauta suna ce in ba ta Allah bace sai mala'ika Jibrilu kullama marra bi sama'in sa'alahu mala'ikatuha duk lokacin da ya wuce ta wata sama sai mala'ikun saman su tambaye shi madha qala rabbuna ya jibril jibril mai ubangiji mu yace ne saboda lokacin da Allah ya yi magana fa duka saman ne aka jirkice eh ba sama ta bakwai ce kadai ba duka saman ne aka zube yanzu an farfado jibril yana saukowa to sun san an fadi wani abu amma Allah madaukakin sarki ya jefa musu tsoro yanda ba su iya kiyaye mai aka ce ba wannan yana ladabtar da kai cewa ka daina kasa kunne kana jin zancen da bai niyyar ka ji shi ba sai su tambaya Jibrilu mai ubangiji yace tada in irin haka ta faru to wani abu Allah ya yi magana da wahayi fayaqulu jibrilu sai jibril yace qala alhaqa Allah ya faɗa abinda tabbas za a yi ba ce musu yake yace kaza 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 ai ba gunsu aka aike shi ba amma duk abinda Allah ya faɗa kuma gaskiya ne saka Allah ya faɗi gaskiya ne tafasil kuma in details kuma mai Allah ya ce wannan kuma ba sha'aninku bane ina daga kyan musuluncin mutum kar shiga abin da bai dame shi ba ba da ku ake ba babunku aka aike ni ba ku yi aikin ku na yinawa abin da ubangiji na faɗa gaskiya ne wa huwa al-aliyyul kabir kuma Allah ya ɗaukaka bisa kowa al-kabir kuma Allah mai girma ne fa yaquluna kullukum mithla ma qala jibrilu dukkan mala'iku sai su diba fadin irin abin da Jibril ya faɗa qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir jin mala'iku sai su maimaita qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir ba wani a cikin su wanda zai ce yo ba za ka gaya mana me yace ba ai ba madarare a cikin mala'iku ba irin mu bane mutane masu fandara ba magulmaci a cikin mala'iku ba irin mu bane yan gulma ba yan tsurku a cikin mala'iku ba irin mu bane ba yan renin hankali da renin wayo ba irin mu bane duk akwai a cikin mu ba ba a cikin mala'iku ko daya in ya faɗi wannan sakon ubangiji gaskiya ya faɗa su ma sai su diba qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir su dama an gina su akan biyayya da da'a amma yanzu a cikin mu ba yawan mala'iku ba ko mutum 50 ne aka tara maka suna waje ka shiga wajen gwamna ko wajen chairman ko wajen shugaban kasa ka fito suka yi wacce kanka me aka yi kace an gama ka wuce sai ka samu ɗaya ko biyu ko uku da za su gaya maka bakar magana amma mala'iku masu biyayya kuma sun san matsayinsu suna tsayawa iya matsayinsu فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل سي ملائكه جبريل سي تفي يكاي قرشه ده wannan wahayi ila haythu amarahu Allah azza wa jalla zuwa yadda Allah ya umarce shi zai wuce sama ta bakwai ta shida ta biyar ta hudu ta uku ta biyu ta daya ya zo kasar duniya ya kai sako zuwa ga Allah yadda Allah ya umarce shi haka ake yi a sama haka fa Allah yake aike haka Allah yake magana haka Allah yake bada sako yanzu don Allah akwai wani irin Allah idan ka san wannan game da Allah akwai wani irin Allah akwai wanda zaka yadda a nada shi Allah in wannan shine Allahnka abun bautarka in wannan shine Allahnka abun bautarka to ba shi da nabiyu idan kuma ka yadda da wani Allah banda wannan to baka san Allah mai haƙƙin ka bauta masa ba sannan shi ma wanda ka dauke shi Allah shi ma baka san shi ba inda ka san irin raunin sa da ka san irin gajiyawar sa da ka san irin bukatun sa da baka dauke shi Allah ba Allah mahalicci wanda yawa baka bauta masa inda ka san irin girman sa da ka san irin daukakar sa da ka san shi yadda ya kamata a san shi to da ka bashi matsayin sa na Allah wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ubangiji ta'ala yace amma basu ba Allah matsayin da ya kamata a ce an bashi ba batu ba wa Allah cancantarsa ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama ƙasa kuma gaba dayanta ranar al qiyama danke shi ce ƙasa jami'an gaba dayanta fadinta da tsawonta zurfinta da adadin yawanta Allah ta'ala ce dukkanin ƙasa qabdatuhu danki ɗaya ne na Allah dankinsa ne kamar kai ne ka ce dankinka kai a hannunka shi ne wannan ko ka danki abu haka to shi Allah maɗaukakin sarki danki ɗaya zai wa ƙasa yawmul qiyamati ranar alqiyama was samawati matawiyatun bi yamini sannan haka sammai yayewa ɗaya Allah zai musu da dama shi sarki ya tabbata a gare shi wannan shi ne Allah ba gajiyayye ba wanda yake ci wanda yake sha wanda yake shiga bayi ya biya bukata wanda ya aure ko yake aure ya haifi ƴaƴa har za a ce yana da ƴaƴa ko yana da jikoki wanda yayi jinya yayi ta tari ƙarshe ma ya mutu kwanansa ya ƙare wannan ba gajiyayye bane wannan ba gazawa bace ba yanzu wanda in yayi magana mala'iku da sama na 1 zuwa sama na 7 suke somewa sai an tashe su ka hada shi da wanda yake tari ka hada shi da wanda fitsari kan dame shi ka hada shi da wanda bacci ke damun sa yake damun sa ka hada shi da wanda yunwa take damun sa kishirwa take damun sa ka hada shi da wanda zai lallaba wata mata don ya ji dadi da ita ka hada shi da wanda za a fito tara ana murna matarsa ta haihu ai rauni ya kare wannan ai rauni ya kare ba ga da Allah yake so rufa maka asiri ba in ka ga dattijo ana ganin ka dattijo da farin gemu ka fara son kuyawa sai ka jina haihuwa to da rufa maka asiri yi mana kowa ana ganin ka baba dattijo kuma ce matar ka ta haihuwa sai amma dariya to sai Allah ya rufa maka asiri sai ka daina haihuwa saboda ka girma. To girma akwai yana Allah, shi sa Allah ba zai haihu ba. Girmansa ya kai girma, amma a allantar da mutum a ce kuma ga ‘ya’yansa sharifai, ta yaya? Ai, masu rauni ne. Allahn dai shi kaɗai shi ya cancanta da bauta masa. Fihi masail, a wannan karatun akwai mas'aloli. Al'ula ta farko, tafsirul aya, mun ji fassarar waccar aya. Abinda malam yake nufi, ba iya hatta idza fuzzi'a ba, tun daga fadin Allah ta'ala, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ نَكَ آيَوَيْنِ نِي غُدَا أُكُ سُو مَالَن يَكِي نُفِي الثَّانِيَةُ مسألة تبيو ما فيها من الحجة على إبطال الشرك أبن دكي تيكي مؤنن آيوي نا حجة أكم آت شركة خصوصا ما تعلق وما تعلق ما تعلق على الصالحين مسمم ما أبن دا يراتي أكم صالحا باي وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب إتاتي كما آير دا أكاتي تناس إنكي جيجير بشي الشركة تندق زوجيا إتوانا آية دومين ينكم كل دا آيو ين دا الله إتي قل دعو الذين زعمتم من دون الله كتي كتيرا وطن دا كوكا نتاس اللولي با الله با كتيرا سو da wa ake da duk wani wanda ya bauta wa wannan Allah, wa ake nufi da wannan Allah? Duk wanda aka bauta wa ba Allah ba, shi ake nufi a kira shi, kowaye shi a kira shi. Allah ya ce a gaya musu masu bautar waliyai da masu bautar shehine da masu bautar gumaka da masu bautar dodanni da masu bautar duk wani wanda ba Allah ba, a gaya musu kalubale su kira su abin bautar ta su. Allah ce ma la yamlikuna misqala dharratin fis samawati wala fil ard, a kira su su zo. Allah ya kalubalance su, basu mallaki daidai da kwayar zarra a sama ba, basu mallaki daidai da kwayar zarra a kasa ba. Wama lahum fihi ma min shirkin, kuma a kira su, Allah yana kalubalantar su, ba su da gudunmawa da suka bayar a sammai, ba su da gudunmawa da suka bayar a kasai. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ, kuma Allah yake a gaya musu a kira su babu wani wanda a cikin su ya taimaki Allah lokacin da zai yi sammai, ba wanda ya taimaki Allah lokacin da zai yi kasai. Wannan aya malam yace wasu malamai sun ce tana tumfuke jijiyoyin bishiyar shirka tun daga zuciya, domin duk wanda ya fahimci haka an tona masa asirin duk wasu alloli ba Allah ba, an tona masa asirinsu, an musu tsirara. Allah ya kalubalance su, me suke da shi? Sun taimake shi ko ya nemi taimakonsu? Su kuma nuna abin da suke da shi ko a sama ko a ƙasa? Babu ko shakka duk wani wanda yake bautar wannan Allah ba shi da wata amsa a kan wannan aya sai dai tuba. In yana da sauran rabo, ba shi da wata amsa sai ta tuba, ba shi da amsa. Ko akwai abin da zai nuna a sama ya ce na waliyinsa ne ko na shehinsa ne, tauraro ko wata, ko sama ta biyu ko ta uku, ko ya nuna wani side wani bangare ya ce ai nan shehinsa ne ya yi, ko a ƙasa ya nuna abin da ya mallaka, mutum ya halitta ko dabbobi ko kwari, me ya halitta, me yake da shi a ƙasa, ko shi yake fidda tsirrai, ko shi ya girka duwatsu ta suka rike kasa. Sannan yana da wani a tarihin sa, akwai wata rana da ya ba Allah gudumawa, ko kuwa a kusacin sa da Allah da ake cewa dan kusa da Allah ne, akwai ranar da Allah ya ce ka taimake ni da wannan, ka kawo gudumawarka mu hada mu yi kaza. Wallahi duk masu bautar wannan Allah nan in ka musu wannan tambayar ba su da amsa, sai dai babu amsar kenan, babu. To idan babu, dan me aka bauta musu? Shi yasa ayar tana tumbuce jijiyar shirka tun daga zuciya, inda imani na gaskiya ne, inda Allah ya nufe ka da rabo. Asalisa, mas'ala ta uku, tafsiru qawlihi qalul haqqa wa huwa al-aliyul kabir. Mun ji fassarar fadin Allah madaukakin sarki, qalul haqqa wa huwa al-aliyul kabir, mala'iku ko waɗanda ake tambaya ne Allah ya ce, sai su ce gaskiya ya faɗa, kuma Allah al-aliyu ne, maɗaukaki ne, al-kabiru mai girma. Mun ji fassarar al-aliyu al-kabir a karatunmu na wancan majalisi. Ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, sababu su'alihim an dhalika, sanadin da ya sa mala'iku suka yi wannan tambayar, me ye sanadin? Sanadin shi ne sun firgita, sun fita hayyacinsu, aka gama maganar ba su ji komai ba saboda tsananin tsoro. Dalilin da ya sa bayan sun farfado kenan suke tambaya, inda an yi sun ji ba za su tambaya ba, amma tsoro da firgici ya sa ba su ma ji me aka yi ba, bayan an yi ne suke tambaya. To sanadin tambayar tasu shi ne tsoro da firgici da jin maganar Allah madaukakin sarki. Al-khamisa, mas'ala ta biyar, anna Jibra'il yujibuhum ba'da dhalika biqawlihi qala kaza wa kaza. Mun ji cewa Jibril, shine Jibra'il, Jibrilu yana amsa musu bayan sun yi tambayar da cewa qala kaza wa kaza, ubangiji ya ce kaza da kaza, ai qala al-haqqa wa huwa al-aliyul kabir. As-sadisa, ashida, zikru anna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibra'il, ambaton cewa farkon wanda zai daga kansa daga cikin wadanda suka gurfana na mala'iku shine mala'ika Jibrilu, shi zai fara daga kansa, kuma dama shi ake nufi da safan tsoron Allah ne yasa shi ma ya fadi. Yawa inda shi bai fadi ba kenan shi bai ji tsoron ba, saboda shi za a aika, an yi magana kowa ya fadi, shi kuma kikam ce ai mu za a aika, ina to bai ji tsoron ba kenan, ai sai ya fadi, sannan sai ya tashi, sai kuma ya karɓi sako, shine shi ma yana cikin masu tsoro kenan. To amma yanzu kan kun ga mu ƴan bid'a da suka mayar da addini, wai in mutum na kusa da Allah ne shikenan, wani ma sallah ma barin yake, wani baya addu'a sai dai a roƙe shi. Eh, to da tsabar renin wayo, baya ibada, baya addini, sai dai shi a bauta masa, sai dai shi a roƙe shi, wai matsayinsa har ya kai haka. To da Jibrilu, inda matsayi yana sa mutum ya ƙauracewa tsoron Allah, to da Jibrilu da Allah ya yi magana, tunda shi za a aika, kuma shi zai iya jin magana, an riga an ƙera shi, ƙirarsa za ta iya ɗaukan nan can, to da shi sai ya ƙiƙam, amma shi ma sai da ya faɗi don firgici da tsoro, daga baya ya tashi. To haka matsayin Allah yake, har a wajen annabawa da manzanni, babu wani wanda ya isa da Allah. As-sabi'a, ta bakwai, annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li annahum yas'alunahu. Mun ji cewa Jibrilu yana gaya wa dukkanin mala'ikun da ke sammai ne, saboda kowaɗanne suna tambayarsa. Don haka kowaɗanne yanda na sama ta bakwai suka fadi suka so mai basu ji me aka yi ba, haka na sama na ɗaya, ta haka dukka sai ya biya gaya musu. Asamina, na takwas, annal ghashya ya'ummu ahla samawati kullihim. Mun ji cewa wannan lulluba, wannan dimuwa, tana game dukkanin mala'ikun da ke saman, ba wanda ba ta shafe shi ba. Kuma tare da mala'ikun kuma ba, yanzu ba ka jin tsawa? Tsawa fa da ake rugu-gugu-gugu, ka ji kamar ka ruga da gudu. Malaman tafsiri suka ce mala'ika ne fa yake tasbih. Zance biyu malaman tafsiri suka yi. Wasu malaman tafsiri suka ce mala'ika ne yake tasbihi ba, yake subhanaka Allahumma wa bihamdik, shi ne sai ka ji wani rugu-gugu-gugu, kai ɗin ba za ka iya jin maganar mala'ika ba, sai ka ji wannan rugu-gugu-gugu kamar za ka ruga da gudu, kamar za a yi tashin kiyama. Wasu malaman tafsiri kuma suka ce mala'ika ne yake kora hadari, idan ya saki tsumagiya kora ga hadari, shi ne sai ka ji wannan tartatsun ya tashi. To koma ya ne wannan abun daga mala'ika ne, kuma shi ma mala'ika yadda yake nan yake wato dirinsa yake firgita ka, a ce shi kuma magana Allah take somar da shi. Ai ka san Allah ya girme ka, ka tamala. At-tasi'a, na tara, irtijafu samawati bi kalamillahi, girgiza samai sanadin magana Allah. Mun ji yadda samai suke girgiza sanadin Allah ya yi magana. Al-ashira, mas'ala ta goma, anna jibra'ila huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haythu amarahu Allah, mala'ika jibrilu shine wanda yake kaiwa karshe da wahayi zuwa ga yadda Allah ya masa umarni. Al-hadiyata ashara, mas'ala ta goma sha ɗaya, dhikru istiraka shayatin, dhikru istiraka shayatin, ambatan sata shaidanu na ji, yadda suke satar ji su kawo bokaye. Mun ji wannan a karatu. Athaniyata asharata, mas'ala ta goma sha biyu, sifatu rukubi ba'dihim ba'dan, yadda tsarin hawansu wani kan wani yake shaidanu. Manzon Allah sallama ya kaikaita hannunsa, sai kuma ya jera yatsunsa haka a kwance, ɗaya kan ɗaya, ɗaya kan ɗaya, har suke ɗorin ɗorin, haka muka yi a karatu. Athalithata asharata, mas'ala ta goma sha uku, irsalu shihabi, aikan taurari masu tattasin wuta su ne a shihab, illa man istaraka sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Arrabi'ata asharata, mas'ala ta goma sha hudu, annahu taratan yudrikuhu shihabu qabla an yulqiyaha wa taratan yulqiyaha wa yulqiha fi udhuni waliyyi min al-insi qabla an yudrikahu. Mun ji cewa annahu taratan yudrikuhu shihabu, wani lokaci tauraron nan yakan riski mai kalma, mai sata kalma, qabla an yulqiyaha, kafin ya jefa ta, wa taratan yulqiha, wani lokaci kuma yana jefa ta, fi udhni walihi, a kunnan waliyinsa boka, min al-insi daga cikin mutane, qabla an yudrikahu, kafin tauraro ya riske shi, daga nan boka kuma ya samu abun fada. Al-khamisata asharata, mas'ala ta goma sha biyar, kaunul kahini yasduqu ba'dul ahyani, yasduqu ba'dal ahyani, kaunul kahini kasancewar boka, yasduqu yakan yi gaskiya, ba'dal ahyani wani lokaci. To mun ji sirrin da yasa akan ji gaskiya a bakin boka wani lokaci, gaskiyar ta sata ce. As-sadisata asharata, mas'ala ta goma sha shida, kaunuhu yakzibu ma'aha mi'ata kazba ko kizba, kasancewar boka yana hada ƙarya tare da wannan gaskiya ta sata, ƙarya ɗari yake hadawa. As-sabi'ata asharata, mas'ala ta goma sha bakwai, annahu lam yasduq kadhibuhu illa bi tilka al-kalima allati sumi'at min as-sama'i, ƙaryarsa bata zama gaskiya ba sai gwargwadon da wannan kalmar da aka jiyo masa daga sama. Shi boka maƙaryaci ne, don haka ƙaryarsa ba ta zama gaskiya sai da gwargwadon abin da aka jiyo a sama, amma ba gaskiya a wajensa.
الثامنة عشرة مسألة تقوم شاتقص قبول النفوس للباطل قبل قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة قبول النفوس للباطل يد زكاتا سكي دا سور أمسك أريا كيف يتعلقون بواحدة كدوب يد متاني سكي دمفلوا دا قسكيا نيا ولا يعتبرون بمئة باسا لأكري دا كريا أي أكا متاني سكي شري ديزي تئرغش أما الهيري ديزي قم كمار بسنش هكذا نن idan suka ga alheri daya a yanda suke so su ta tsitsi da shi amma sharruka da yawa su rufa wannan sai dan adam at-tasi'ata ashara mas'ala ta 19 kaunuhum yatalaqqa ba'dhum min ba'din tilka al-kalima wa yahfazunaha wa yastadilluna biha kaunuhum kasancewar su su mutane yatalaqqa ba'dhum min ba'din tilka al-kalima sashin su suna karban wannan sashi suna karban wannan kalma daga sashi wa yahfazunaha su kuma kiyaye ta wa yastadilluna biha kuma har ma su dinga yin dalili da ita wajen gaskiyar boka ai ni ma ranan da naje ya ce kaza ai mu ma kwanakin baya da muka je ai ya ce mana kaza ai aikin sa kamar wayan yankan wuka ne ai aikin sa kamar kaza ne sai ya zama suna yaba wannan boka da wani abu guda ɗaya da suka kiyaye suna zizita al'amarin sa suna hujja da abin da suka kiyaye wanda ya faru na gaskiya to wannan ma tona musu asiri ne wa bokai al-20 mas'ala ta 20 isbatu sifati khilafan lil ash'ariyyati al-mu'attilah إثبات الصفات منجي تبتت دا صفوفي يعني دا أكا تبتر و الله مدوكا كنسلكي مغانا كما أكا تبتر و الله سبحانه وتعالى كسان چي وسينا سما الله ينا سما كما ينا مغانا ينا أي كم لا يكو دا مغانا دا سكي جي دا صوتي دا حرفي كما سنا غاني وسما حس جيسي سد ساقو ما ليتي خلافة للأشعرية ساباني يان أشائرة dan aqidar ash'ari al-mu'attila masu kore wa Allah sufofi al-hadiyata wal 20 mas'ala ta 21 anna tilka ar-rajfa wal ghashya khawfan min Allah azza wa jalla wannan girgizar fa da wannan dimuwar saboda tsananin tsoron Allah ne madaukakin sarki ba wai hayaniya ce ta musu yawa ba dukan su akai ba saboda tsananin tsoron Allah ne suka fadi sama ma ta girgiza as-saniyata wal 20 mas'ala ta 22 annahum yakhiruna lillahi sujada suna faduwa suna masu sujada wa Allah madaukakin sarki sau nawa tsoron Allah yasa ka fadi kana sujada sau nawa farin ciki yasa ka fadi kana sujada sau nawa tunawa da Allah da ban mamaki cikin lamarin Allah yasa ka fadi kana sujjada gaskiya akwai karancin sanin Allah amma sanin Allah yana ƙara sa mutum ya san girman sa sanin girman sa yana bada kariya wa mutum ya fada a cikin shirka Allah ka tsare mu da addinin mu ka kiyaye mu daga aukawa shirka ka tabbatar da tauhidi a cikin zukatan mu abinda muka yi daidai ubangiji Allah ka tara mu cikin ladan sa abinda ne kuskure Allah ka gafarta mani وصلي اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وأنا هنا تشوا هنا نمن الدور مالا رسولا يعوى بسجربا ونمن أيكي دزيب بإن شاء الله يا يكرو بيبين سرابا وأنا شين يكرو نقو دفاتا الله يسام داتي وبنجي الله مدوكتن سركي داتا دكي Allah ya sada ka da alkhairin da ke cikin wannan jarabawa da kuma wannan aiki. Idan rabonka ne Allah madaukakin sarki ya baka kuma ya sa maka albarka a ciki. idan ba rabanka bane Allah ya hakurtar da kai ya baka abin da yake rabanka ne kuma na gaggawa wanda yake zama mafi alkhairi a gare ka ka kara hakuri kuma ka kara jajircewa duk lokacin da bawa ya samu abin da yake nema to yayi wa Allah godiya kuma ya roki Allah ya sa wannan alheri ne a gare shi kar ya zama sharri a gare shi domin ba dukkan abin da kake samu ne don ka nema yake zama alheri ba sannan haka duk lokacin da bawa bai samu abin da yake nema ba to yayi hakuri da hukuncin Allah ya sa ya zama hakan shine alkhairi a gare shi kuma ya roki Allah ya canza masa da mafi alkhairi don ba dukkan abin da kake so baka samu bane yake zama alheri akwai yuwar sharri ne Allah ya tunkuɗe maka Allah ya dace da kai da alkhairi sannan wannan yace yana son a dan ƙara bayani game da hadisin Abu Huraira da ya gabata yadda aka kwatanta furgitar mala'iku kamar jan sarka kan dutse sakamakon jin fadin Allah madaukakin sarki to ban san wani ƙarin bayani kake so na yi ba amma dai akramakallahu ba dukkan abin da mutum ya sani ne yake fada ba li kulli maqamin maqal wa li kulli maqalin maqam duk abinda zakai magana a kansa kana duba a ina kake da suwa kake magana masail na karatu kala kala ne cikin karatukan da muke akwai masail waɗanda nan ba wurin su bane don haka ba buƙatar ka dauko su ko dai mutane ba za su gane ba ko kuma zaka sa musu wani tunani kuma wala Allah baka warware musu ba kuna mai kama da haka haka abinda wannan gurbin yake nufi shine karantar da mu girman Allah madaukakin sarki shi yasa muka rakkaza akai akwai amma wasu masail na sifat to yana masail din tunda ba karatu muke akan sifat ba to ba buƙatar shiga cikin su don haka irin wannan da yawa akramakallahu a karatu ana tsallake saboda ba su ne mawdu'in ba kuma idan zaka tafi da karatu da haka to zaka dinga wahal da mutane so wala Allah abin da kake nufi kenan mas'ala ce ta magana akan sifat na shiga cikin ta kuma ba ita ce a gabana ba gaskiya su shi sababu buƙatar ma na yi ta kuma abin da kake tunanin wala Allah ba a ce komai akan sa ba wala Allah mutane da suke sauraro na bai ma zo musu ba tunda ba su san shi ba bai ma zo musu ba su san shi ba so kar ka matsa ka ce sai an fito da abin da kai ka sani kake so a ce wani ba akan sa wala Allah kai in ka samu dama kana karantar da ɗalibanka to babu laifi idan ka zo da wannan batu ka fito da shi so kullum idan muna karatu mu rinka rakkazawa akan menene mawdu'in mu na karatu kowane karatu yana da masail yanzu ko hadisi kake karantarwa a ce kana karantar da umdatul ahkam ko bulugul maram in ka dauko hadisi akwai masail a ciki akwai masail hannal lugha hannal larabci akwai masail na nahwu zaka iya samun mas'ala ta aqida zaka iya samun mas'ala da take koma wasira ko tarihi zaka samun mas'ala da take koma wala allama ilmomi na alqur'ani amma ibnu hajar ko al-maqdisi akan wannan mawdu'i suka kawo hadisi sai ka rakkaza akan mawdu'in koda ku hadisin wataran zaka yi amfani da shi akan wani abu daban a wani wuri daban amma dai nan karka bata mutane lokaci ba su abin da mai littafi yake nufi a wajen shi yasa in ka bibiyi littattafan hadisi musamman irin Bukhari Imam al-Bukhari suna cewa fiqhul Bukhari fi tarajumi Imam al-Bukhari yana da fiqhu yana da fahimta sosai zaka gane zaka kuranci su da sanin fiqhun sa in kana karanta littafin sa na Sahihul Bukhari saboda zaka ga hadisi guda daya ya maimaita shi sau uku ko fiye da haka idan yaje ya kulla babi sai ya kawo wani hadisi in ya je wani wuri sai ya kulla babi sai ya kawo wannan hadisin da ya kawo shi a can in ya ga dama
a can da ya kawo shi sai ya kawo gabar da take da alaka da sunan babin anan sai ya kawo gabar da take da alaka da sunan babin in ya ga dama in ya ji sai ya kulla wani babi a wani wuri kuma sai ya zubo shi gaba ɗayan sa a wannan wajen sai kaga ka karanta shi a wani babi a can ka karanta shi a wani babi anan ka karanta shi a wani babi anan wannan shine me shine fiqhul tarajum to a can da ya kawo shi a babin alwala karanta mahallul shahid ma'ana da ya kawo shi ya kawo mahallul shahid a alwala to kar ka zo ka ce a wajen zaka ɗebo hadisin gaba ɗayan sa kace zaka wa mutane bayanin hadisin gaba ɗayan sa a idan bukhari ya kawo shi gaba ɗayan sa a babin alwala to ka maida hankali akan masail na alwalar sauran masail din zakai magana akan su a mahallin da ya kawo su to shine karatu zai gudana ba tare da ana samun sakin layi ba wal Allah na gamsar da kai mai rubuto takarda idan na fahimci abin da kake so in kuma duk bayanan da nayi ba shine abin da kake nufi ba to kai hakuri ban fahimci sakon ka dake cikin takardar ba Allahu ta'ala a'lam rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت وإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وعينهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم وفقهم لما فيه رضاك ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك مخبتين أواهين منيبين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله